haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A wani yunkurin tunatar da yan jarida tsarin aikin yada labarai a irin wannan yanayi da duniya ke fama da annoba, kungiyar Renjet da haɗin gwiwar Oxfam a jamhuriyar Niger sun shirya wani taron muhawara a makon da ya gabata, inda aka gudanar da taron a cibiyar yan jarida da ke birnin Yamai, inda aka tattauna akan matsakaicin kundi mai kunshe da muhimman ka'idoji da dokokin aikin yada labarai a ƙasar. Wakilinmu da ke Yamai Sule Mumuna Barma ya aiko mana da cikakken rahoton.
Zaman zulumin da annobar cutar coronavirus ta haddasa a ƙasashen duniya wani yanayi ne da ke buƙatar takatsantsan a wajen yan jarida don kaucewa yada bayanan da ka iya haifar da rudani a kawunan jama'a musamman a wannan lokaci na kafafen sada zumunta. Dalili kenan kungiyar Renjet da kungiyar Oxfam suka bullo da wani matsakaicin kundi da nufin tunatar da manema labarai wasu muhimman ka'idodin wannan aiki, kamar yadda shugaban Renjet Usman Dambaji ya bayyana.
Kasan cikin aiki na jarida akwai matsala da yawa. Yau ɗan jarida an kaɗuka babu mutumin da ya kai shi zama babban ambasada shi kada na ƙasa a harkar cigaba. To a yau da yake akwai wannan za ta shigo, duk komai ya tsaya, ido sun koma wajen yan jaridu suke ganin yaya kamata a yi. To sai zamanto cikin wannan labaru da ake badawa, akwai wasu masu bada labari mai kyau, akwai wasu kuma suna bada labaru na sa rudani a cikin duniya gaba ɗaya. Tunda an kaɗuka cikin yanar gizo-gizo an karanta wani abu sai ran ka ɓaci. To ya kamata a ce mun tsaya mun yi aiki da professionalism, kwarewa da abin doka ya gayi. Ka san duk ƙasa akwai ta doka da ta hudu ga abin da ya kamata a gayi a kawo jarida ko a kawo yanar gizo-gizo, ga abin da bai kamata ba a gayi, ga abubuwan da ya kamata a yi. To idan wannan mutumin bai yi su ba da kyau ga inda ya kamata shi, sai ya zamanto kullum muna karo da juju. Kaga wannan bai kamata ba. Wannan document kin su gane duka mun tattaro duka abin da yake musu muhimmanci. Ina za kundi, ina za mu samu labaru, yaya kamata mu samu labarin nan, yaya kamata mu yi ne na shi wani unhuwani labarin nan gare shi tasiri zai samu a gurin talakawa. Ya kamata mu kwantar da mutane hankali, ko akwai bala'i ya zamanto muna gaya mutane ku yi hankali, abin ba kuyin bane, a tsaya dai a rike abin da gwamnati ce abin zai wuce insha Allah.
An dai baje wannan kundi a wani taro wanda ya hada yan jarida da jami'an hukumar tace labarai ta CSA da masanan doka daga ma'aikatar shari'a. Daraktan yaɗa labarai a ofishin ministan shari'a bugo da ƙari kakakin wannan ma'aikata Sada Musa na daga cikin waɗanda suka gudanar da aikin hada wannan kundi. Saboda haka a kasidar da ya gabatar a wannan muhawara ta bainar jama'a ya fayyace nauyin da ya rataya a wuyan mashara'anta a dokance.
Puisque quand on parle du ministère de la justice, on voit immédiatement les sanctions.
Yace idan ana maganar ma'aikatar ministan shari'a ba abin da ke cikin kawunan mutane face hukunci, alhali ba haka abin yake ba. Saboda haka manufar wannan kundi da muka zo da shi shine mu faɗakar da yan jarida dokoki da ka'idodin aikin yaɗa labarai ta yadda jama'a za ta amfana da abubuwan da suka zo da su. Domin fa wata ƴar karamar kalmar da aka furta a wurin da bai dace ba na iya haddasa rudani.
Un mot lâché risque de faire plus de mal que de bien.
Madam Rabi Abarshi, yar jarida daga wani gidan radio mai zaman kansa na daga cikin mahalarta wannan zama, tana mai bayyana kwarin gwiwa dangane da alfanun wannan kundi na tsarin aikin jarida a irin wannan lokaci na annoba.
Lalle a horko kakin al'umma ta gane yanda wannan haraka wannan ciwo take tahiya, da yawa rudani ya shige su. In ka dauka ko a zuwa ma gidajen likitoci ne, kamar yanda muke ji muke gani ma a kafofin sadarwa, zuwa ma asibiti yanzu mutane sun daina. Dalili da horko kafofin yada labarai sun ruda sun tsorata su bisa kan wannan annoba. Ashe abu ne wanda yana da matakan da zaka iya ka kiyaye kanka da ita kuma ka kare wani daga kamuwa da ita. in ka diba bisa da yanar gizo sai ka ga cutar ga waɗanda ma ba ɗan jarida ba su suke sakalkalewa suna hiddo wuya suna bada wani bayani da bai da alaka ko kaɗan da harkar cutar da in mutum bai yana ba in ka bi ta wannan hanya abinda ma zai halaka ka ba ma ita cutar tunda kai cutar ba ta kama ka ba kuma abubuwan da aka ce shakara sha ita ce ka tai ka sha kuma ka ja mukanka wani ciwo ce na daban wanda yake illa ma da ita ga cutar ta coronavirus.
Dokokin aikin watsa labarai a jamhuriyar Niger sun tanadi wasu matakai da ke baiwa 'yan ƙasa 'yancin samun bayanai daga jami'an ƙasar a hukunce. To sai dai da alama 'yan jarida na wasa da wannan dama, in ji shugaban ƙungiyar Rashid Usman Dambaji.
Allah ya ba 'yan jaridu wata irin tarasha. Yau an kana son a baka labari na ƙasa, doka ta ce ka rubuta ka aika gurin wannan kamfanin da ke son labarin wannan. Sai doka ta ce ɗan jarida an yi rubuta kwana uku kacal kamata a bi dubashin response kin, amma wani ba ɗan jarida ba sai ya kai daga sati biyu har wata guda. To di ba gani irin unhwanin da rashin da aka ba ɗan jarida, to kenan ya kamata wannan unhwanin da anka ba mu ya zamanto mun ɗauke shi da mutunci, mun yi aiki bismillahi, mun ba talakawa labaru. A zaman yau har gobe duk labarin da aka shi a titi sai ka shi an tambaye mutum ina ka shi wannan labarin, kai a waje ne ka wannan an dai ba radio ka shi ba ko tele, to wata harka da wannan abu. To kenan ya kai da mutuncin da aka ba mu ƴan jarida da duka masu harka communication, kenan ya kamata mu tsaya tsakanin wannan darajar da aka ba mu rike ta. Muna shirya da ƴan jaridu an saka gane wannan kundin ya zamanto babu labaru na jabu, ya zamanto an rage zuwa gaban juju saboda rikici iri-iri, ya zamanto mun samu ƙwarewarsu a suka bi wannan doka.
Kasancewar samun bayanai daga jami'an hukuma ƴanci ne da kundin tsarin mulkin Nijar ya tanadi domin sauƙaƙawa ƴan jarida aikinsu na baiwa jama'a sahihan labarai. Haka za dokar a wani sashen ta tilastawa irin waɗannan jami'ai baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da irin wannan bukata ta taso. Dalili kenan daraktan ofishin shugaban hukumar sadarwa ta CSA Malam Isa Nasiru ya shawarci 'yan jarida cewa
nous sommes convaincus au niveau du CSA si les journalistes vont s'approprier le contenu de ce document.
Mu a hukumar sadarwa ta CSA mun yi imani cewa idan 'yan jarida suka jinginu da abubuwan da ke kunshe cikin wannan kundi, za a samu raguwar korafe-korafen jama'a a game da yadda suke gudanar da aiki, abinda zai rage wa hukumar CSA yawan sauraren 'yan jaridar da ake zargi da aikata ba daidai ba, domin wannan kundi zai taimaka musu su kauce wa sauka daga hanya.
Son vraiment au niveau du CSA très ravi de l'élaboration de ce document. Parce que l'approche au niveau du CSC, ce n'est pas l'approche sanction.
Kasar Danmark ce ke dauke da dawainiyar kudaden tafiyar da wannan aiki na jan hankulan 'yan jarida don ganin an kaucewa yaɗan labarai masu rikitarwa a lokuta makamantan wanda duniya ke ciki a yau na annobar coronavirus. Saboda haka bayan zaman na birnin Yamai, tawagar kungiyar Renjed da abokan hulɗarta da suka hada da Oxfam da hukumar sadarwa ta CSC da ma'aikatar shari'a ta ƙasa za su zagaye jihohin Niger domin faɗakar da 'yan jaridar kafafe daban-daban a karkara ta yadda su ma za su amfana da wannan kundi.
Bin ga tsari nasu sai ce abun a jinjina musu ne, tunda in aka dauka a nan da jamhuriyar Niger tunda wannan annoba ta zo, ina ji wannan ita ce kungiya ta farko wadda dai gashi ta tara 'yan jarida ko kuma ta hudo wani kundi wanda zai faɗakar da 'yan jarida ta yaya kamata su kula da aikin su a cikin yanayi wanda yake na ana fama da annoba. Kenan ni a bangare na wallahi ma wannan kokari nasu abun a yaba musu ne, kuma abun mahukunta su kara ba su kwarin gwiwa domin a wayar da kan al'umma.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, Sule Mummuna Barma da Solomon Abu da daidaita mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gai da Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya.
Tsaka Mai Wuya. Sai da karatun allo ya shekara 757, sannan ma aka fara kafa makarantar boko ta farko.
Daɗewa ana yin abu ba shi yake nuna maka cewa wannan abun gaskiya bane. Zai yi wa a dade ana yin abu amma abin da yazo daga baya fi zama daidai.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Shin kan me ya bambanta almajiranci da barani? Wannan ita ce matsalar da ke cin tuwo a ƙwarya a wurin jihohi da yawa na Arewacin Najeriya, abinda ya kai ga har gwamnoni da yawa na jihohi din suka ɗauki ƙudurin yin wani abu game da shi baran ko kuma almajirancin. Kuma sannan daɗin daɗawa sai ga cutar nan ta korona ta zo ta ƙara dagula al'amura, wanda ya sa har aka dinga cincima su yaran da ke baraɗin daga wannan jiha ana maida su jihohin da ake cewa su ne nasu. To wannan shi ne maudu'inmu na wannan shiri a wannan lokaci, wanda kuma wakilinmu na Kaduna Isa Lawan Ikare shirya mana shi. Kuma ba tare da ɓata lokaci ba, zan hannunta mishi ragamar shirin domin ya ɗauka daga nan. Isa, bismillah.
To masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, kuma sannunmu da saduwa a wannan shiri na Tsaka Mai Wuya. A wannan karan wata magana da ta taso kuma ta cika duniya a daidai lokacin da ake zaman gida na fargabar ita wannan sabuwar cuta ta mashakon corona, ita ce maganar maida almajirai daga wannan jiha zuwa wannan. Da kuma maganar da ta taso cewa gwamnoni a Arewacin Najeriya sun yi ittifaki cewa lokaci yayi ma a dakatar da maganar almajiranci gaba daya, kowanne da ya koma gaban mahaifin shi domin ganin an ci gaba da koyar da shi a gida maimakon barin su a garuruwa kamar inda ake gani. Wannan yasa muke so yau mu duba wannan batu na maganar almajiranci a Najeriya da kuma makomar almajirancin da abin da yasa wasu suke ganin ya kamata a bar shi da kuma masu ganin ya kamata a kawo ƙarshen shi. A cikin wannan shiri namu muna tare da manyan malamai guda biyu, kuma wanda kowanne yana da fuskar da yake kallon wannan lamari. A hannun dama na ina tare da Sheikh Haluru Maraya, wanda ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Musulunci a jihar Kaduna, kuma tsohon mai baiwa tsohon gwamna shawara a jihar Kaduna akan harkokin addinin Musulunci. A hannun haguna kuma akwai Sheikh Jamilu Albani, shi ma babban malami ne na addinin Musulunci, kuma shi ma yanzu yayi mai ba da shawara, kuma yanzu shugaba ne na hukumar kula da addinai a jihar Kaduna. Malamai, muna muku barka da zuwa. Argabta wannan, bari mu fara da Sheikh Haluru Maraya. Kada yake kamata uba da irin wannan shawara ta addini, kuma mutane suna ta jin ra'ayoyinka akan maganar almajiran nan. Malam, menene ne kuke ganin yake ƙara muku ƙwarin gwiwa da kuke ganin ya kamata a ci gaba da barin almajiranci a duk lokacin da ake ganin ya kamata ya zo ƙarshe?
Na'am, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahbi jami'an haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Masauraro, assalamu alaikum. Wato na farko dai, shi karatun Alkur'ani ana cewa ne wai karatun allo, karatun Alkur'ani, domin asali ana rubutawa ne a allo saboda a samu saukin hadda. Ya zo Najeriya ne miladiya 1986 a shekarar da Musulunci ya zo Najeriya, wato yau shekararsa 934. Sannan kuma in ka zo kan maganarka, za ka ga cewa ya ma girma ilimin boko da shekara 757, saboda boko an fara shi ne a Najeriya. Makarantar farko da aka kafa, wacce aka kafa a garin Badagiri, an kafa ta ne 1843, wato yau kwata-kwata shekarar 177 sai da karatun alloye shekarar 757 sannan ma aka fara kafa makarantar boko ta farko. To shi abu dalilin da yasa muke so a ci gaba sai dai a yi mai gyara. Akwai abubuwa da yawa a ciki waɗanda suke gudana, wani sanadiyar laifin iyaye, wani sanadiyar laifin gwamnati, wani kuma sanadiyar laifin su masu karantarwa ɗin. In ka duba za ka ga cewa abin da ya taso kwanan nan na cewa almajiri ya koma garinsu ya saba wa tsarin mulkin ƙasa. Duk ɗan Najeriya yana da dama ya zauna a ko'ina a Najeriya, domin sashi na 41 ƙaramin sashi na 1 na tsarin mulkin Najeriya 1999 kamar yadda aka gyara haka ya faɗa. So da haka har in akwai matsala to sai almajirin ya samu wurin zama ne ai za a gyara matsala. Shi ko ɗan Najeriya ne. So da haka babu yadda za a yi ana wa yaro wanka ya zawo a cikin bahon da ake mai wanka a cikin ruwa sai a ɗiba da ruwan da bahon da yaron ma na ɗauki bahon duk a wasar. Abin da ya kamata a yi shi ne a cire yaron nan a zubar da ruwan a sake zuba ruwa mai kyau don a ci gaba da mushi wanka.
Karga tawalin mutane suna maganar ai duk da wannan tarihi na dadewar almajiranci da ka bayar an sauya mai fasali kamar lokacin da kuka yi naku bai irin wanda ake gani yanzu ba.
Wato abin da ya kamata a duba shi ne dama Hausawa sukan ce waiwaye adan tafiya. Ya aka yi a baya? Ya zama dukkan mahaifi ya san cewa a wannan zamani to yana da kyau ɗansa ya samu ilimin zamani. Ga ilimin addini, ga ilimin zamani. Shi yasa a gwamnatin baya, gwamnatin Jonathan ta gina makarantu 157 a Najeriya wanda yake na almajirai ne domin a riƙa karantar da su ilimin zamani tare da Qur'ani din. Sannan kuma har da kwamfuta, sannan kuma har da abincinsu, har da wurin kwanansu da albashin malamansu, har da wuraren da yake za su riƙa zama suna cin abinci, da wuraren zamansu na karatu. Amma da aka zo yanzu maimakon a ƙara sai zamana na bayan ma duk an yi fatali da su.
Amma ana magana ai kamar almajiran an gaba tumana da yawa suna kyamar wancan tsari.
Ai a tsarin Najeriya doka ce cewa a ba yaro tun daga haihuwarsa har zuwa shekara 5, misali dan shekara 6 zuwa shekara 15 dole ne dan Najeriya ne ya samu ilimin bai daya. So kamata ai hukuma ta tilasta a wancan tsari a ce dole ne yaro ya samu wannan ilimi na zamani, dole ne yaron da yake dan Najeriya ne a bashi wannan ilimi kyauta kuma akan dole. Wannan abin ne wanda yake a ƙasa kowa ya sani, wannan shine abin da ya kamata a yi.
Sheikh Muhammad Jamil Albani, kaji abin da Sheikh Haluru Maraya ya magana akan maganar almajirancin nan, ta wace fuska kace kallon maganar nan ta mai da almajirai gida ko kuma ma dakatar da maganar almajiranci?
To bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du ƴan uwa masu sauraron mu a wannan kafa ta yada labarai, muna muku barka da wannan lokaci mai albarka. Abu na farko, naji dadin maganar da dan uwa yi yake cewa karatun alqur'ani ake cewa, so amma a Hausance mu ana cewa ne almajiranci. Shi kuma abubuwa biyu ne suka hadu suka yi wannan abun, akwai almajiranci daban kuma akwai bara daban. So almajiranci shine ka karanta alqur'ani a inda ka samu kanka, wasu sun ce ai daga muhajir ne mutun ya tashi daga nan ya je inda zashi. So abinda nake so in ce in karatun alqur'ani ne, to karatun alqur'ani ai ba dole sai allo ake ba, dan karatun alqur'ani muzdari ne na qara ya qara'u qira'atan wa qur'anan, in an dauki abinda malamai suka fada. So na farko kenan. Na biyu, abinda ake cewa shine dole a bambance wa'innan abubuwan biyu, a bambance bara daban, karatu kuma na alqur'ani daban. Karatun alqur'ani ba wanda isa ya hana shi, kuma ana yi, jibi ma za a yi, gata ma ana yi, kuma ba gwamnatin da ta hana karatun alqur'ani. Abinda ake magana shine akan bara. Me dalilin da yasa gwamnatoci suke kokari su kawo ƙarshen bara?
Amma malam ban katse ka ba, yanzu duk duniya tana jin abinda gwamnati take magana shine almajirai. Kace kuma akwai bambanci tsakanin almajirai da bara, wanne ake so a hana?
Maganan bara muke yi shi ne abin da yake damun gwamnatoci, musamman ni gwamnati na ta Kaduna tana maganan bara ne. Amma maganan almajiranci ai karatu ne,
gidanmu ana yi ni da nake maka magana
za ku bari a tafi nemo karatu
wannan kowa ya je karatun shi a inda ya samu kansa a gidanmu ana yi kuma ni ma na yi kafin in san wani abu da ake ce ma Hafsu kaje ka tambaya na sani na rubuta amma ban je nayi bara ba so abinda ake magana akai shine maganan bara bara kuma ba shi da asali dai kenan number 2 yanda mallam yake kawo tarihi dadewa ana yin abu ba shi yake nuna maka cewa wannan abun gaskiya bane zai yi wa dade ana yin abu amma abin da yazo daga baya yafi zama daidai wanda kamar abin da yake fada shine da addinin musulunci da kishoyin musulunci wanne ya fara zuwa kishoyin musulunci suka zo amma wannan kuma bai nuna cewa addinin musulunci dan yazo daga baya kuskure ne
to a gashe ka Isa da bakinka to jama'a nan zamu tsaya sai Allah ya kai mu rana wato mu dawo da wani sabon shiri yanda zamu bi dalilan da gwamnatoci din suke bayarwa na daukar matakan da suke dauka na ganin cewa sun mai da yaran nan jihohin su da kuma ganin cewa an kashe ta kanta akida ta bara din sannan ma me ya bambanta bara da almajiranci ne kan domin da yawa ba sa iya gane bambancin kuma za ku je da maganar tsohon shirin da tsohon gwamnatin Goodluck Jonathan ta dauko wato yayi tasiri a wannan tattaunawa inda ake cewa shin shi Jonathan din ne ya kamata a yabawa ko kuma mataimakin sa na Majisambo dangane da gabatar da wannan shirin yanzu a madadin shi wakilin namu Isa Lawan Ikram da kuma su baki namu wato Sheikh Aliru Maraya da kuma Sheikh Jamilu Albani Ali Mustafa Sakwato ne ke muku bankwana daga Washington sai anjima
madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
Labarai da kaɗe-kaɗe da maso